Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yau Litinin yayi balaguro zuwa kasar Rasha domin halarta taron kasashen Afirka da kasar za ta gudanar. Majalisar Dattawa ta lashi ta kobin rage yawan jam'iyyun siyasar kasar nan daga 92 zuwa 5 ta zara an kammala sauraron shiryoyin zaben 2019 da ya gabata. Wata babbar kotun tarayya a jihar Lagos ta yi umarnin karbe waɗansu gidaje biyu mallakar tsohon shugaban majalisar dattawan ƙasar nan sanata Bukola Saraki duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum, Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsara a yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin ƙasa ya bada dama. A yau Litinin ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi balaguro zuwa ƙasar Rasha domin halartar taron ƙasashen Afirka wanda za a shafe kwanaki uku ana gudanar da shi daga ranar 23 zuwa 25 ga wannan wata na Oktoba. Manyan dai batutuwan da shugaban zai mayar da hankali wajen tattaunawa a ƙasar sun haɗar da sha'anin tsaro, kasuwanci, zuba jari, fasaha da kuma samar da iskar gas. Kana Buhari zai gana da kwaransa na ƙasar Rashin Vladimir Putin domin dai ganin yadda za su ƙulla dangantaka mai ƙarfi kan waɗancan batutuwa ta yadda za a samu nasararsu. Zama ne dai da ake jin zai cimma mafarkin Najeriya na ƙara ƙarfi a sha'anin iskar gas. Taron wanda shugabannin kasashen Afirka za su halarta zai samar da manufofi kan batutuwan da duniya ke mayar da hankali a kai, kamar fasahar da bunƙasar makamashi da harkar ma'adanai da ƙarfafa fasahar tsaro, noma da kuma sauran ababen more rayuwa. To nan kenan. Yanzu zauren majalisar dattawan ƙasar nan da shugaban kwamitin zaɓe sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya ce shirye-shirye sun yi nisa wajen tabbatar da ganin sun rage yawan jam'iyyun siyasar ƙasar nan daga 92 zuwa 5 domin rage ɗawainiyar da ke tattare da zaɓukan ƙasar.
Kowace jam'iyya ya kamata ce tana da wakilin majalisar dattijai ga masu kama biyu ko uku, tana da sanata, tana da gwamna. To wannan shine criteria din da za mu ta register. Amma yanzu jam'iyyu dan 80 da wani abu ko da biyar ma zan ce ko da biyar da haka. Za ka ga cewa duka wani suke da councilor ko guda daya amma ko ina. To kaga nan masu rusar da kansu kenan. Kuma yanzu ka soke jam'iyyu 80 misali ko da biyar kuma nawa. To kuma za a ce a yanzu kuma za ka register wadansu 80 din a kaga ba zai mana kyau ba. So da haka bayan an soke register na cin nan wata biyu na to za mu gama. Mutabbatar jam'iyyar da muka soke nan da Disamba zuwa January cewa za mu ce ga jam'iyyar da suka zama su ne jam'iyyar da aka yi da su, kuma za mu gyara dokar da cewa za ta hana kowa ya je mai ofis mai ɗan shago ma a cikin Abuja. Za a ce dokar shi ne ka zo kana da ofis a Abuja, headquarter ta wanda da ofis a Abuja na jam'iyya. To wani zai tafi ƙauyen Yanya ko ya je ƙauyen Kwali ba wala da ƙauye haka zai buɗe shago zai ce a yi headquarter jam'iyyarsa. Ka neme ta ko ina Najeriya ka rasa ta. So da aka ga irin wannan abubuwa wajibi ne mu hana mu rage wa gwamnati ta adon kuɗi. Yanzu misali kana ta gada wa tafi yar karama za ka buga hoton jam'iyyunka da sauran, sai kuma a zo a sace sayin. Idan za ka yi 5,000 karamar takarda ta jam'iyya 5 domin za ka yi jam'iyya 90 da wani abu ko 100 ma. Sai in ka za 5,000 nan sai 50,000 kenan a wancan kaga. Duk wani abin da biyar ya zama asara. So in kai da su 45 nan sau miliyan 20 ba karamin kuɗi ba ne.
Sanata Kabiru Ibrahim Gaya kenan shugaban kwamitin zaɓe na majalisar dattawan Najeriya. Mu leƙa ƙaramar hukumar birnin Kano da batun mutumin da zai wakilci yankin a cikin ƙunshin kwamishinan gwamnatin Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ke ɗaukar hankali bayan da aka jiyo dattawa a yankin irin su Alhaji Hamza Darma na shawartar gwamnan da kaucewa dukkanin wani yunkuri na yin naɗin Muntari Ishaq Yakasai tsohon shugaban ƙaramar hukumar ta birnin domin kaucewa tanzirin al'ummar yankin akan wannan. Alhaji Salisu Ahmad Baba ce ɗiyar fero ya zo domin fayyace nagartar mantarin tare da wanke shi daga zargin yin ba daidai ba daga nada dambarwar shagunan kofar wambai da ake ganin baikin mantarin.
A kullum a matsayin shugabanni iyaye kamata ya ba da nasiha, kuma idan rai ya ɓaci a yi haƙuri. To wannan magana akan tunan Muntari Ishaq a cikin jerin kwamishinoni da za a naɗa, ni ina ganin haka daidai ne. Idan kuma akwai wani abu wanda yake na gyara to kamata ya ba da shawara kuma a ba da nasiha, amma ba dai a kore abin kuma gaba ɗaya ba, saboda arziki na Allah ne, wanda Allah ya azurta to ba wani abin da za a yi sai dai a taya shi murna.
Ba ka ga cewa zargin da shi Hamza Zarma'i ga baki ɗaya ma babu maganar ya cancanta tunda magana ce ta an gwada shi a baya?
Wannan ba daidai ba ne. A hakika Mutare Shafi ya yi shugaban ƙaramar hukuma, kuma duk maganganun da ake akan cewa ya yi wani abu ba daidai ba, duk gaba ɗaya dai akan maganar kasuwar ƙofar Wambai, akan wannan ake magana. To ni kuma Allah ya taimake ni, a yau ni ne shugaban kwamitin wannan kasuwar ta ƙofar Wambai. Kwamiti na ita ce ta maye gurbin ainihin kwamitin da Mutare Ishaku ya naɗa a lokacinsa. Kuma a farkon lokacin da aka naɗa mu, na shiga kasuwar nan na yi bincike, hakika na ga abubuwa da yawa ba daidai ba ne. To amma a cikin bincike na kuma sai na fahimci cewa abubuwa da aka yi da yawa ba tare da sanin shi Mutare Ishaku ba ne, da yawa cin amana aka yi. Kuma ni na samu Mutare Ishaku daga ni sai shi sai Allah, kuma Allah shi ne shahidi. Na gaya mishi cewa na ga abubuwan da na gano a kasuwan nan, abubuwan da aka yi ba daidai ba, kuma na fahimci cewa bai san da su ba. Amma zan shiga rediyo yi wa mutane bayani a matsayina na shugaban kwamiti da ta maye gurbin wancan kwamiti ɗin. Ya ce a'a, na bi da su. Shi dai ya ba su amana kuma sun ci amana. Allah shi ne shahidi, shi ya san mun wannan magana ne da Mutare Ishaku. Kaga a matsayinsa na shugaba shi ya yarda ya ɗauki nauyin laifin, kuma bai yarda a tozata waɗanda ya naɗa ba. To kaga a nan kuma me ake buƙata? Yanzu su da suka ci amanan shi Mutare Ishaku yau a ina suke? A yau kaga sun hannu riga da Mutare Ishaku. Da haka duk waɗannan maganganu da ake akan cewa Mutare ya yi kaza ya yi kaza, wallahi da yawa abubuwan da ake cewa ya yi, wallahi bai san su, bai san ya yi ba, cin amanansu aka yi.
Ba wai kawai ga Alhaji Ahmad Babace ɗaya fero kaɗai ba, shi ma dai ɗan jam'iyyar PDP Aminu Maidawa Bakwankwashe ya ce duk da kasantuwarsa ɗan jam'iyyar ta PDP, Mutare Ishaku ya kasa ya isa jagora domin irin cigaban da ya kawo lokacin yana shugabantar wannan ƙaramar hukuma ta birnin Kano.
Kuma na san Mutare Ishaku cikakken ɗan siyasa ne, ya samu horo na siyasa daban-daban tun da ya yi tafiya da jagora injiniya Rabi'u Musa Kwankwasa, kafin shi ma ya yi siyasa a municipal, ya taimaki matasa, ya kuma riƙe wuri da ya yi kai cancantar idan an ba shi ba wani abu.
Amma yaushe aka fitar da wannan suna?
A to kuma wannan ai sai ka je ka bi kai ma a ɗan jarida, ba za ka bi in kawo labari in gaya ma ba.
Zai ce Aminu Maidawa ɗan Kwankwasiya ne, shi kuma wannan wanda kake yaba ɗan APC ne, anya ba Ungulici za ta dawo gidanta na tsamiya ba?
A wajenka ba, wannan mu'amala ce ta mutuntaka. A cikin gwamnatin nan akwai kwamishinan da aka bashi, kuma yana PDP har gobe bai gama ba, kuma har yanzu a PDP sun yake. Kuma yanzu ma an ƙara ɗauko ɗan gidan wani jagora a PDP an bashi, wannan ya nuna mu'amala ce ta siyasa ba ta wani abu ba.
Ai kai bai dace kuna kalubalantar gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba kenan?
Dan me ba za mu, yanzu ma za mu ci gaba da kalubalantar sa, ba za mu daina ba. Ai ciyar da kadangaru baya hana Allah yayi bawansa hisabi. Dan an zabe ka a gwamna bai lalle lalle kowa yayi maka biyayya ba. In haka ne shugaba Buhari yake a APC ya ce gwamnonin jihohin PDP ba zai ba su wani abu ma ko grant ɗinsu ko wasu abubuwa da suka cancanta. Wannan daban, kuma wannan bai sauke ni daga kan Kwankwasiya ba, bai kuma sauke ni daga PDP ba, ba kuma wai APC na dawo ba, ba kuma son nake na dajin iya APC ba. Amma an yi wa mutumin jin ni da shi, ba ni da abin da zan iya mai illa in fito kafafen yaɗa labarai in yaba masa ya ji duniya ta ji.
Ka daina kalubalanta ta duba da kuna cewa ƙayyadadden lokaci ne da gwamnati?
Har gobe har yanzu ƙayyadadden lokaci ne da ita, ba mu fidda ran nan da lokaci kaɗan ba, in Allah da Abba Kabir Yusuf zai karɓi ragamar kujerarsa.
Da irin wannan faranta muku da take ɗauko naku tana sa su a ciki?
Ai mu farantawa dan an bayar, saboda haka ba wannan bane mu'amala ce ta siyasa. Ina godewa mai girma gwamna a wannan bangaren, ni ina ƙara yi wa Mutare Ishaku fatan alherin Allah ya sa ya gama lafiya.
Aminu Maidawa Fage Bakwankwashe a cikin jami'ar PDP Kano. Da wannan za mu kalli wata ziyara da al'ummar garin Dotsa da ke titin zuwa Zaria ƙarƙashin jagorancin Malam Garba Shehu suka kai ga shugaban hukumar Karota na jihar Kano Honorable Baffa Babaɗan Agundi domin dai gode masa dangane da yadda ya tsaftace musu wurin parking ɗin manyan motoci, wanda ya ce gabanin ɗaukar wannan mataki hakan ya daɗe da zama barazana ga al'ummar wannan yanki.
Mu yi maka godiya a irin wannan aiki da wannan hukuma ta Karota take yi, musamman yadda aka tsaftace mana filin garinmu. A baya cunkoson da yake faruwa a garinmu fi sabilillahi munyi ba mu iya tashinsa ba, wanda an zo an tadda mu wannan wuri, kuma har abubuwan nan sun faru irin haɗarurrukan da aka riƙa yi sakamakon wannan cunkoso. Wallahi akwai mutane tsakanin Dotsa da Ɗangoro wanda Allah ya sa suka mutu, ma motoci suka buge su suna da yawa. Dan haka muke farin ciki, ba wai muna farin ciki kaɗan ba, farin ciki gaba ɗaya ne daga cikin zuciyarmu har bakinmu da irin wannan sarari da muka samu. Kuma wannan guri daman an same muna gudanar da harkokinmu na kasuwanci a wurin, daman kuma akwai tasha ma tun talatare wacce muka gada, wannan mutane ba mu muka kirawo su ba, watakila muna ganin conjunction ko kuma irin tashin hankalin da ake samu a arewa maso gabashin Najeriya kusan shine ya kawo motocin nan domin in ka dube su kusan duk lambobin wata jiha ne daga gabashin Najeriya suke taruwa gurin wanda ma muke hulɗa da su fi sabilillahi an kawo mana kasto sakamakon wannan taruwa wanda ba sa iya samun daman tsayawa amma yanzu da gurin nan isarari mutanen mu suna cewa mu isar da godiya kuma muna yi wa wannan kuma a gargahin jagorancin ka fatan alkhairi
Malam Garba Shehu kenan mazaunin unguwar Dotsa dake titin zuwa Zaria a Kano shi ma dai Alhaji Sharu Usman baban Lungu a karamar kuma birnin Kano yaba wakilin sa a majalisar kasa Honorable Sha'aban Ibrahim Sharadai dangane da dawainiya da yake yi da ayyan talaka a wannan karamar hukuma wajen ganin dai rayuwarsa ta inganta
dangane da alkhairi da ya assasa ga yayan bayan Allah ba tare da duban wadatar su ko rashin su ba na sama musu scholarship wajen tafiya karatu kasashe daban-daban a fadin duniya muna godiya Allah ya saka masa da alheri kuma haka ake son wakilci ga al'umma wakilcin sa ya kai kuma ya tabbatar da cewa zai iya wakilci a kowane irin al'amari isa mu kansa a fadin ai mu a Kano municipal ba mu taba samun wakilci mai nagarta mai albarka kamar wakilcin Sha'aban Ibrahim Sharada ba domin abubuwa da ya assasa na alkhairi da kuma yake ci gaba da assasawa
wani irin alkhairi zuri su
alkhairi na sama wa mutane abubuwa na ga ma a saurare ni za a ji irin bayani sai ya tabbatar da cewa yana sha'awar wakilin sai zama irin Sha'aban Ibrahim Sharada jawabai da I dangane da wasu mutane wadanda suke cikin tafiyar Sha'aban Ibrahim Sharada kamar Malam Hamza Usman Darma da yake cewa gudun talauci suke kuma sun za su dawama a ciki ba za su fita ba ina so in tabbatarwa da kani na cewa Hamza Usman da ire-irensa wallahi ba a cikin talauci suke ba a cikin wadata suke kuma shi talauci Allah ne yake sawa kuma wadata Allah yake ba da ita ba mutumin da ya isa ya nuna mun tafiyar Buhari
kada al'umma karama kuma bane ce kai ma ka shiga inuwar Sha'aban Nesa yau kake yi bansa
wannan yaron ina da kima a idan sa tun kafin ya san ma zai yi takara tun yana aikin gidan rediyon sa yake girmama ni nake da daraja
Alhaji Sharu Usman Baban Lungu tunda dai gaba muke ta more roman wakilci su ma dai al'ummar yankin ta kai da su maila yabawa suke yi ga namijin kokarin wakilin sa a majalisar kasa Honorable Shamsuddin Bello Dambazau kamar yadda Malam Kabiru Isa ke fayyace irin kokarin wakilin ta fuska shigar da kuduri kan matsalar ruwan sha da tarade tana cewa al'ummar yankin tuwa ƙuriya baya ga amfani da kudaden sa na aljihun sa wajen kawar da wannan matsala
mutane sa ta godiya 100% Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara taimaka maka muna godiya mutane ruwa gabaki daya saboda abin da yasa muke godiya lokaci da dama mun nemi a gaggara mana gatsan nan akwai buratsan da yake ya shekara 4 ba a ɗiban ruwa wani ya shekara 3 duka ba samu ruwa mun nemi taimakon za a gyara ba gyara ba amma gashi daga wannan lokaci da aka yi wa mai girma ya taimaka an zo an gyara nan a cikin lokaci saboda haka jama'a suna ta godiya san Allah ya saka da alkhairi wa ta hannun wakilin da ya kawo hanya harkar wannan gyara shine Alhaji Hanzar Modu kuma mai girma sanata kuma da shi ya zo da kawo mana wannan taimako da aka zo aka yi fama da wannan gyare-gyare da aka yi muna godiya Allah ya saka mu gaba da alkhairi
Malam Kabiru Isa daga mazabin Rumo a karamar hukumar Sumaila Daga Sumailan sai karamar hukumar Kumbotso da Mustapha JJ Sheka yazo yana mai kiran masu ikirarin cewa shugaban karamar hukumar Honorable Kabiru Ado na amfani da kudaden talakawansa wajen sayan girmamawa wato award maimakon amfanar da su ta hanyar da ya dace da cewa dai su janye waɗancan kalamai ko kuwa dai su gaba da tunzurin hukuma
Yaushe Kabiru Ado ya dibi kudi ya je ya sai award Allah mun gode maka gashi an ƙara bashi wani award din a garin Kaduna haka sa kwakura akwai jarumai waɗanda zamu jinjinawa a wannan fiyar kai ellebe mai girma secretary speaker deputy chairman na karamar hukumar Kumbotso kuna da girma a idan mu duk wanda zai taba mutuntakar Kabiru Ado to ka dauka batam kar ta mu ka taba fada mu da ku ba a fara ba yanzu muka fito da igwar yakin ba sai an ga mana a ina Kabiru Ado ya dibi kudi ya je ya sai award mun baka awa 24 akwai masu mutunci irin su Musa Chalawa Mas'adu Mamsa Ali Jafar dan Maliki Ado Malam akwai mutane masu mutunci taka haka amma wannan mutum mukun babu wanda ya isa sa mu ci tuwo da fiya fiya a ciki sai an gyara wannan miyar ai zargi yana tabbata gaskiya mai girma gwamnatin jahar Kano Allah ya saka maka da alkhairi mai girma MD na Karota Allah ya tsare mutuntakarka mutanen mu na kasan gadan Lado da aka debe su aka kai su wuri tamfurare yau gashi an maida su naiba an maida su can naibawa tasa an ba su wurin su famare godiya daga waɗannan jarumai irin su Oga Musa da Yati Allah sarki daraktan mulki Allah ya saka maka da alkhairi a wali makama duk abin da Kabiru Ado yake na alkhairi a karamar hukumar Kumbotso wallahi mun san kana cikin wanda suke ba da ƙuri'u na gaske ba ma mun da kai amma wancan mutum kun ƙarya ne Allah sarki Rabi'u Musa Kwankwaso kai da nasara sai dai ka ganta a jarida an rubuta
Mustafa Jeje sheka daga karamar hukumar Kumbotso Haka dai kusan wannan batu yake bayyana ta bakin Alhassan Gwamaja dake shugabantar kungiyar gwamna magajin sanata sanata magajin gwamna da shi ma yazo da martani ga Alhaji Jinagoda tare da abokan birmin sa dake cewar jami'ar APC bata ci zabe na gaskiya da gaskiya a Kano ba
duk wanda yake kwankwasiya tun daga lamba ɗayanta har izuwa ƙarshe ya sani cewar mu mun san cewar sun yi magudi a jihar Kano zan zo in gaya musu cewar kamar yanda na ce wallahi billahi alazim sun yi magudi a jihar Kano domin shi magudi yana tashi da cewar ka zuba ƙuri'a 1 2 3 to akwai wanda ya ga ya zuba wa kwankwasiya ƙuri'a sama da 2 muna gaya muku kamar yanda muka rantse kun yi magudi a jihar Kano kun zo kun hada kai da wani mutum mara daraja kungiyar nan ta kwankwasiya zo ya kawo mana aiki da bai kamata ba a jihar Kano
ba idan dai har kuna zargin da sun yi magudin zabe ko kuma me kuka yi a zabe
to amma mun fito an yi zabe da man cewa muka a zo a yi zabe kowa ya tsaya a matsayin sa mutanen nan mun tafi muna ta zabe suka zo suka dinga yi mana magudi to dan haka muna so mu gaya wa al'ummar jihar Kano abinda muke gaya muku ta kare domin mun gaya muku cewar wannan alƙaliyan mun san koda shugaban kwankwasiya na wanda kuke magana shi zai yanke hukunci to abinda zai iya yankewa kenan daraja da kunya ta Dr. Abdullahi Umar Ganjuje ita ta sa suka nan mutanen aka saurara musu amma waɗannan mutanen abinda suka zo suka yi mana na farko ka duba kaga abinda yake faruwa su shedin su iya shedin su kawai in ka bar su su ne suka yi mana aiki a jihar Kano dan haka dai waɗannan shedin nasu ne ko ina za su je da su to yanda suka je haka za su dawo dan
wannan zancen ka kamar yana so ya dada tabbatarwa da cewar zargin da suke ba ku ci zabe ba kwace musu ku kai kamar haka ne yake so ya tabbata
to ai na gaya ma na ran daga dan kwankwasiya babban sa har ƙarshen duk wanda ya isa zo ya ce ba su yi magudi a jihar Kano ba ni kuma na san sun yi magudi kuma Allah ya kawo mana ƙarshen su dan haka magudin su ya kare akan su dan haka duk wanda zai yi magudi to ga ƙarshen magudi nan domin gashi nan ya kai ku ya baro ku
Alhassan Gwamaja shugaban kungiyar gwamna magajin sanata sanata magajin gwamna a cikin jami'ar APC jihar Kano shi ma dai Mustafa Mai Fada Ibrahim hadimi na musamman ga gwamnatin Kano akan kirkira da kuma cigaban rayuwar muradin al'umma da shi ma yazo yana yaba wa gwamnatin Kano Abdullahi Umar Ganduje na gadan da irin kokarin gwamnatin sa na ganin wakilan al'umma sun samu kwarewa a aikace domin ganin al'umma dai sun amfana
musamman wata sabuwar semina da aka dauki councilori chairmomi vice chairman sakatarin mulki na gaba daya karamar hukumomi 44 da suke cikin jihar Kano a kai su Kaduna domin su san makama aiki gargashin jagoranci mai girma gona Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam da kuma permanent secretary na wajen Abbaladan Kailani wannan semina irin ta ce ta farko wanda kowanne zai san matsayarsa kansila ya san matsayarsa chairman ya san matsayarsa haka zalika vice chairman da sauran supervisors councilor da advisors da suke cikin kananan hukumomi
amma wani zai ce da can ba su san matsayarsu ba sai yanzu da ake gani dan kwanaki ya rage musu akan gadan mulki
ai shekara daya ta wuce kwanaki kuma ina ganin wannan abin ayaba ne ba abin asuka ba dama na sha fadin cewa salon tafiyar gwamnatin mu salo ne wanda za ta raya muradin dukkan al'umman jihar Kano muna yawan magana akan social investment yanda za a gina al'umma wannan tsarin shine tsarin da za mu ci gaba dora a wannan gwamnati kowa zai samu ci gaba musamman matasan da muka fi yarda da cewa za mu creating jobs na sama musu ayyukan yi kamar masu welder masu wanki da guga masu furnitures da makamantansu
ta hanyar zuwa wannan taron da aka shirya wa su shugabannin kananan hukumomi da kamsulolin ta nan ce hanyar kadai da kake gani za a iya cimma wannan bukatar kirkiro da waɗannan hanyoyi na bunƙasa cigaban al'umma
kansula shine mafi kusa da al'umman mazabansa saboda haka inda ya samu kwarewa kowa ma zai iya samun cigaba a yankunan mazabu ina so in tabbatar da al'umman jihar Kano cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje abinda bai faɗa ba ma zai yi shi inda ya shafi cigaban al'umman jihar Kano muna kan social investment din nan duk wani abu yana cikin sa musamman ilimi lafiya ruwan sha dukkanin sa ana kawa inda ruwa bai ji ba ma an ka duba ruwan sha yanzu ya ji a cikin jihar Kano
Mustafa mai fada Ibrahim kamar da aka ji a cikin shirinmu da ya gabata mun kawo muku korafi da shugaban kwamitin raba daidai amma aikatun gwamnatin Najeriya Dr. Danjumala yayi dangane da zargin nuna fifiko wajen samar da guraben aiki a ma'aikatun gwamnatin tarayya da yake fadin kwamitin sa ba zai labanci rashin adalci ba wajen samar da ayyukan yi ga matasan Najeriya har ma aka ji kungiyar nan ta Serab na kira ga hukumar EFCC da ICPC da su yi bincike domin tabbatar da ganin an yi adalci a irin wannan tsari wannan ta baiwa matashi Hafizu Nuhu Brigade damar zuwa da kokensa kan samun aikin soji da yace ya dade yana shiga atusayen aikin amma dai a ƙarshe haka ya gaza cin maruwa batun da yazo yana neman daukin gwamnati Abdullahi Umar Ganduje da dukkanin masu ruwa da tsaki da su kawo masa dauki akan wace matsala
nake roƙo ga gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mataimakin sa da sarkin Kano da ƴan majalisu dan Allah ina neman taimako dan Allah a duba wannan lamarin na dai ina neman wannan aikin na soja so shi da ina yin sikirin
ko cancanta ne ba kai ba
wallahi di ina cancanta dan sikirin dubba wanda bana ci
amma to su sauran da kake cewa suna ci su wani abin ne ya sanya suke ci ba su kawai saboda san cancanta bane ba ake ba su
wallahi wannan dai Allah ne masani amma dai iya dai dawo ni ma ina cin sikirin nan dai gaskiyar lamari ina yake kira ga mai girma gwamnati dan Allah dan annaba a taimaka a shiga lamarin nan ina son aikin nan mutuka wallahi
to ina wakilan ku wanda ya dace ku dinga mika musu koke koken ku
dan wakilan su ma dai duk muna nema mu kokarin haka in ka je wanda yake dan kusa da su haka ka je nema din ma duk sai ce ma sai ka dogo ba ka dogo ba ka zo shi sa muka ce kai kwara mu zo gidan radio dan Allah dan annabi shine hanya mafi sauki da zamu zo mu fada a jimu ina kira ga mai girma magi da Nasir Alhamai kan lamarin nan mu mun san suna yin iya daidai gurgurdan su kokarin nema matasa aikin ce ma kamu ma a cikin lamarin nan dan bincike mu mun san suna iya daidai gurgurdu akan aikin nan na soja mu ma mun nema muna so mu samu amma kuma Allah ya bari da muke kira da su ce ma kamu da kokari akan lamarin nan
dukkanin su ka taba zuwa kaje ka isan musu da koken ka
tamun dama ganin su ne ba ma yi sakamakon cewar yanayi na rayuwa haka ba ma samun daman ganin su wannan ce hanya mafi inganci wacce zamu fada korafin mu dan su ji ce ma kasuwa na Hafizu Nuhu
matashi Hafizu Nuhu Brigade wata babbar kotun tarayya dake zamanta a jihar Lagos ta yi umarnin mallaka wa gwamnatin tarayya waɗansu gidaje guda biyu mallaka tsohon shugaban majalisar dattawan ƙasar nan sanata Bukola Saraki na wucin gadi waɗanda suke a namba 17A kan titin McDonald a ikoyin jihar Lagos tana farko dai lauyan EFCC na Emeka Omewane ya gabatar da korafi a gaban kotun yana fatan za a mallaka wa gwamnatin tarayya waɗancan gidaje guda biyu tare da fayyace wa kotun cewa dai kuɗaɗen da Sarakin ya mallaki gidajen an same su ne ta haramtacciyar hanya dan haka yayi fatan za a mallaka wa gwamnati na wucin gadi kafin da ya gama shari'a kuma a yau kotun ta tabbatar da wacce bukata ta sa
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwar nan Salisu Baffayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a